ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 dawatan jumada al-ula hijra annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wanda ta yi daidai da 18 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulus sunna na babban malami Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 8 a cikin jeren giyar darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin babi na 2 har wa yau a cikin wannan littafi babin imani da sufofin Allah da sunayensa kuma muna hadisi mai lamba ta 21 inda a darasin da ya gabata muka karanta hadisi na 18 zuwa hadisi na 20 wato hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya roki Ubangiji madaukakin sarki wato da ya shigar da duk wanda wato zai sanya farin ciki da shigarsa aljanna cikin al'umma sa tare da shi yace Allah madaukakin sarki sai ya bashi mutum 70,000 ya nema a ƙara masa aka ƙara tare da kowace 1000 aka ƙara masa 70,000 yace sannan na nemi ainihin wato a ƙara min sai Allah madaukakin sarki ya ishara da tafinsa wato yace kamar haka har sayyidina Abubakar yake cewa ya ishe mu haka ya ma'aikin Allah sayyidina Umar yace a kyale mu duk mutum goma mu shiga aljanna sayyidina Umar sayyidina Abubakar yake cewa tafin Ubangiji guda biyu ai babu abin da zai rage bala idan har Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi damka da ɗan wato tafukansa guda biyu to ai babu abin da zai rage kusan kaga kenan wannan dankar duk za ta shigar da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka kasance a matafiya irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a aqida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kyawawan ayyuka da ikhlasi da mutaba'a to duk za su iya shiga aljanna sannan wannan kaga hadisin yana tabbatar da sufar tafi tafin hannu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sana hadithi na 2 hadithi na 19 shima ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato babu wata zuciya face tana tsakanin ƴan yatsu guda biyu daga cikin ƴan yatsun Ubangijinka idan Ubangiji ta'ala ya so ya miƙar da kai sai ya miƙar da kai in ya so ya tabar da kai ya karkatar da kai sai ya karkatar da kai duk da cewa waɗannan hadisan duka isnadin su da akwai matsaloli duk mun karanta a darasin da ya gabata amma dai hadisan sun inganta ta wasu hanyoyin kamar yanda muka karanta wanda wannan shi ma kaga hadisin nabi yana tabbatar da yatsu ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan hadithi na uku wato hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato mala'iku suna yin canjin aiki a cikin ku dare da kuma wasu mala'ikun da rana wato suna haduwa ne a lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar wayanda suka kwana tare da ku sai su ainihin wato hau zuwa sama Allah madaukakin sarki zai tambaye su duk yafi su sani ya kuka baro bayi na zasu ce mun basu suna yin sallah wato mun basu suna sallah kuma lokacin da muka je wajen su mun same su suna yin sallah wannan kaga shi ma hadithin yana tabbatar da sifatul ulu wato sifar daukaka ga Allah madaukakin sarki da kuma sifar cewa Allah madaukakin sarki yana sama wannan akwai dama ayoyi masu tarin yawa masu da suka yi magana akan daidaituwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a al'arshi da haka wannan daukaka ta Ubangiji madaukakin sarki ya daukaka akan halittarsa wannan daukaka ta tabbata a alqur'ani wurare daban-daban ta tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bal ma hankali lafiyayye ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake haka fidirar da take miƙaƙiya wadda bata lankwashe ba fidirar da bata samu gurbata ba akan hanya ita ma ta tabbatar da Allah madaukakin sarki yana sama dalili akan tabbatar uluwi kuwa a alqur'ani da sunna da hankali kaga kenan tabbatar ubangiji a sama yake a alqur'ani a sunna hankali fidira lafiyayya domin dukkan mutanen da suke ainihin wato duk da mabambantan dabakokin su wasu masu ilimi wasu akasin haka dukkanin su sun zo addu'a da malaman su da jahilan su mazan su da matan su ƴan birnin su da ƴan kauye suna daga hannayen su ne zuwa sama lokacin da suke addu'a da roƙon Allah madaukakin sarki wannan kadai gudan dalili ne da ke nuna cewa mutane ma fitira su ta tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana jihatul ulu yana sama tare da wannan dandazon hujjoji da ayoyi bayyanannu amma duk da haka wasu cikin ƴan bid'a sun yi inkarin wannan sifa ta daukakar ubangiji da kuma kasantuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sama suka ce Allah madaukakin sarki laysa fawqa makhluq fawqa al-makhluqat suka ce wai ubangiji ta'ala ba a saman halittun sa yake ba na'uzu billah muna neman tsarin Allah daga wannan aqida an gane ko wanda suka yi inkarin Allah a sama yake ko akwai jahamiya mabiyan ja'an bin safwan wanda yake dauke da wata gurbatacciyar aqida mai dafin tsiya wanda ake kira jahamiya sannan daga ciki akwai mu'tazila suna daga cikin wanda su ma suka yi inkarin wato kasantuwar ubangiji ta'ala a sama haka ash'ari masu bin aqidar ash'ariyanci su ma haka dukkanin su sun ce inna Allah laysa fawqa al-makhluqat wayannan duk kungiyoyin da kaji guda uku jahamiya mu'tazila da ash'ari duk sun ce ubangiji ta'ala ba a saman halittun sa yake ba ba a saman halittar sa yake ba shedan ya riga ya sawwala musu ya raya musu a cikin zuciyar su anna ithbatul ulu yalzamu min hatta at-tanaqqusu lillah abinda shedan ya sawwala musu tabbatar wa Allah sifatul ulu cewa a sama yake wai kaman wannan yana lazumta tawaya ga Allah alu law kunna suka ce wai da zamu ce inna allaha fil ulu Allah yana sama la laziman naqasu lillah to da lazimi ne kuma tawaya ta riski Allah hada fihi naqasu lillah suka ce wai wannan tawaya ce ga Allah kaifan naqasu yaya tawaya alu suka ce ma'anahu an yakuna fi jihatin wahida kamar kenan aka ce Allah yana sama yana wata jiha guda daya yakunu mahsuran zai zamanto a takaice a wannan jiha din ya kunu mahdudan zai zamanto iyakantacce a wannan jiha din wa mutahayyizan yaquluna suna cewa la tahsiruhu kar ku iyakance Allah fi jihatin wahida a wata jiha guda daya huwa fi kulli makanin suka ce yana ko ina wayannan dai shine aqida su Allah yana ko ina a'udhu billah fa hadha yadullu ala annahu mahsurun wa annahu mahdudun wa annahu mutahayyizun suka ce wannan shike nuna wannan ma yana nuna cewa Allah madaukakin sarki mahsur kuma wa annahu mahdud wa annahu mutahayyiz wala yakunu fi jihatin illa wa la yakunu fi jihatin illa al-insan
hakada shubha wannan shubha zakace ba wanda za a ce yana wata jiha guda dai sai dan adam shine kawai in yana nan to baya can in yana can baya nan aina yakunu idza lam yakun fil ulu to aina za a ce Allah yake idan baya sama to ikhtalafu sai suka samu sabani a tsakanin su to kun ce baya sama to aina yake wata jama'a daga cikin su sai ta ce yakunu fi kulli makani yana ko ina Allah yana ko ina wannan ita ce aqidar jahamiyya a'udhu billah hatta fi butuni siba yana cikin cikin zakoki wa ajwafi tuyur yana cikin cikin tsuntsaye hatta fil amakinil lati la taliqu har wuraren da basu dace da Allah madaukakin sarki ba duk a aqidar jahamiyya duk Allah yana gurin an fahimta ko ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira wannan kafirci ne da bata wata kungiyar kuma daga cikin su daban cikin jahamiyya din salabun da qidain idza qila lahum ayna yakunu fil ulu idan aka ce da su to a saman aina yake qalu laysa fil ulu sai su ce ba a sama yake ba wala fi safl ba kuma a ƙasa yake ba baya sama baya ƙasa aina yakunu aina yake qalu suka ce la dakhil al alam wala kharijahu baya cikin halitta kuma baya wajen halitta wala fawqal alam shiba a saman halitta yake ba wala tahtahu kuma ba a kasan halitta yake ba wala mutabayilun lahu wala mutahayyizun lahu sannan shiba ba wato ba nesa yake da su ba kuma tare da su yake ba wala muttasilun bihi wala munfasilun anhu ba a hade yake ba kuma a rabe yake da su ba aina yakunu to aina yake hal tastati wa anta sifal ma'dum bi akthar min hadha in aka ce ka fassara abin da babu kana da wata fassara da zaka bawa abin da babu sama da wannan ta'arifin da suka yi wa Allah an ce baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa wannan aka ce abu babu shi akwai wani ta'arifi wani definition da zaka bawa abin da babu sama da wannan ka ce akwai abu an ce yana ina ka ce baya sama ka ce baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa da Allah wannan ta'arifin babu ne ko ba ta'arifin babu ba wannan kana neman babu to an fito da cikakkiyar fassarar babu a cikin wannan da aka a cikin jahamiyya ko wanda suka ce Allah baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya yamma baya gabas baya kudu baya arewa shi ba baya cikin halitta baya wajen halitta ba a hade yake da su ba a rabe yake da su ba to wannan ta'arifi ne cikakke na abin da babu shi an gane ko wannan abin da suka faɗa mumtani'un mustahil shay'un la huwa dakhilul alam abinda aka ce baya cikin halitta wala kharijahu baya wajen halitta la wujuda lahu wannan abin babu shi wala fawqahu baya sama wala tahtahu baya ƙasa wala muttasilun bihi shi ba a hade yake da halitta ba wala munfasilun anhu kuma ba a rabe yake da shi ba la wujuda lahu wannan abin babu shi fa haula'il mulahida wani wato mulahida hakaza aljahamiyatu ta'ifatani da aka jahamiya su bangare biyu ne akwai ta'ifatun qalu innahu mukhtalifun bil makhluqat a cikin jahamiya akwai wanda suka ce a cakude yake cikin ababan halitta a cakuda ubangiji ta'ala wal iyazu billah wai suka ce a cakuda ubangiji yake da halitta wannan malai ce wa haula'i akhaffu kufran wannan wai kafircin su yafi dama wa da'ifatun salabun naqidain domin wata jama'a ba ta suka ta'arifin da suka yi na babu Allah to kaga wannan su gara su sun ce akwai shi amma yana narke cikin halitta shi yasa sai a ce shi ma ya zama shi Allah ne Allah ma shi ne ya nannade cikin Allah ya narke cikin Allah madaukakin sarki da haka ya zama Allah wannan duk za a ga masu wahdatul wujud da sauran masu aqidu irin wannan duk da irin wannan gurbatacciyar aqida ta irin waɗannan kungiyoyin suka shiga suka labe an gane domin su wannan bangare na biyu na jahamiya su kaga ta'arifin babu Allah kawai suka yi shine ta'arifin da suka yi to kana cewa a babun kafirci ma to wayancin sun danfi dama kafirci domin su sun yadda yana nan akwai shi amma yana ya nade ya wato ya narke cikin halitta ina fata an gane والواجب على المسلم abin da yake wajibi ga musulmi al-hadaru min shubahi ahli al-bid'a shine mutun ya hattara da irin waɗannan shubuhohin na yan bid'a wal bu'd an hada kuma nisantar su wal aqd bin nusus mutun yayi kokari ya dinga ruko da nassi min kitabillahi daga littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-wajibu ala al-muslim abin da yake wajibi akan musulmi at-taslimu lillah wa rasulihi ya miƙa wuya ya sallama wa Allah da manzon sa hakaza al-muslim haka aka san musulmi la budda min at-taslim lillahi wa lirasuli bab makawa musulmi ana so a ga ya sallama wa Allah ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin imanin sa ba zai cika ba illa bi at-taslim lillahi wa lirasuli sai musulmi ya sallama wa Allah ya kuma sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan imanin sa ya cika amma la i'tiradat aw amma al-i'tirad ala Allah wa ala rasuli hada yadullu ala az-zayf amma bujirewa Allah da bujirewa manzon Allah da ainin wato takakka ga Allah da manzon sa wannan yana nuni akan karkacewar aqida da kuma karkacewar ainihin wato zuciya yuksha ala sahibihi min az-zayf wannan mai irin wannan zuciya ana tsoron a kowane sakan a kowane minti a kowane irin lokaci zai iya karkacewa min zaygil qalb zai kamu da cutar karkacewar zuciya ainihin wato nas'alullahi as-salama la fata an gane to wannan kamar yana da alaka da karatun da muka yi satin da ya wuce saboda wannan hadisin da muka karanta in ba mutun ya tsaya ba sai ya rasa to menene mahallu shahid a cikin sa domin an ce mala'iku suna canjin aiki a cikin mu to mahallu shahid shine suna hawa zuwa sama wajen wa suke zuwa wajen Allah a ina Allah yake tambaye su a sama wannan yana tabbatar da wato jihatul ulu lillah yana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake domin da mala'ikun nan suka tashi in suka zo canjin aiki ba a ce gaba suke ba ba a ce yamma suke ba ba a ce kudu suke ba ba a ce arewa suke ba ba kuma ce kasa suke nitsewa ba hadisin cewa yayi sama suke yi kuma suna zuwa saman Allah zai tambaye su kaga za su je wajen Allah ne su kai masa rahoto dan haka wannan kamar yanda ayoyin alqur'ani duk sun tabbatar Allah yana sama haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu duk sun tabbatar da Allah yana sama sannan kuma hankali lafiyayye wanda bai samu tabuwa ba ya tabbatar da Allah yana sama bal ma fidira dabi'ar dan adam da Allah ya halicci dan adam in ba a yi masa cushe ba ba a gurbata masa ita ba to dabi'arsa ta fi gamsuwa da Allah yana sama har wanda yake ce maka Allah yana ko ina za ga ya zuciyarsa ta fi yadda da a sama Allah yake dan ya tashi yin addu'a za ga haka yake daga hannu ya kuma kalli sama ina fata an gane حديثنا 22 قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث ابن نبهان عن أيوب السختياني هو السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وانا حديث عن كتوة ibn abi zamanin yace ishaq ibn aslam ya bashi labari shi kuma daga ainihin wato yunus shi kuma daga ibn wahab yake cewa al-harith ibn nabhan ya bashi labari shi kuma daga abu ayyub as-sakhtiyani wato daga ayyub as-sakhtiyani kai an ayyub as-sakhtiyani shi kuma ayyub as-sakhtiyani yace ya ji wannan hadithin daga abi usman an-nahdi shi kuma abi usman an-nahdi yace daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari yake cewa mun kasance fi masirin a wata tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa idha ahbata an-nasu kabbaru idan mutane suka yi gangara sai su kabbara wa idha alau idan suka hau tsauni ko suka hau tudu kafin su gangare nan ma kabbaru sai su kabbara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su ayyuhan nasu ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku dinga tausayawa kawunan ku mana innakum la tad'una asamma wanda kuke kira din nan fa ba kurma bane wala ga'iban ba wanda baya nan bane an gane ko hadithin yana da tsawo amma malam iyanin ya dauko saboda akwai abin da yake so ya tabbatar na ainihin wato wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala amma koma kan isnadin hadisin wannan hadisin isnadin sa akwai rauni duk da cewa hadisi ne ingantacce ya inganta ta wasu hanyoyin Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi amma dai wannan isnadin da babban malami Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala ya kawo to hadisi ne wanda yake akwai rauni a cikin isnadin da haka hadisi ne da'ifun jiddan domin a cikin isnadin hadisin akwai al-Harith ibn Nabahan al-Jarmi al-Basri wa huwa munkarul hadith matrukun kuma kama qala al-Imam Ahmad wal-Bukhari wa Abu Hatim qala an-Nisa'i wa qala an-Nisa'i Imam an-Nisa'i yake cewa matrukul hadith wannan al-Harith ibn Nabahan al-Jarmi al-Basri dinnan matrukul hadith wato Imam an-Nisa'i yace matrukul hadith Imam Adh-Dhahabi yace da'afuhu al-Harith ibn Nabahan malaman hadithi sun rauna nashi wannan game da isnadin hadisin kenan da haka isnadin hadisin yana da rauni saboda a cikin isnadin akwai al-Harith ibn Nabahan al-Jarmi al-Basri kaji abinda manyan malaman hadisi suka faɗa akan wannan bawan Allah da haka wannan shi ya kawo wa hadisin cikas ta wannan hanyar da Ibn Abi Zamanin ya kawo a cikin wannan littafi nasa na usulus sunna amma kamar yadda muka faɗa hadisin ya inganta Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa haka Imam Muslim a cikin sahihin littafin sa duk sun ruwaito shi ta hanyar Hammad ibn Zaid daga Abi Usman an-Nahdi daga Abi Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari yake cewa mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya a wani lafazin yake cewa mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin a tafiya sai kawai Annabi ya ji fartafa'at aswatuna sai annabi ya ji sautukan mu suna tsagawa bitta kabiri da kabarbari fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane arba'u ala anfusikum ku tausasa wa kawunan ku ji tausayin kanku mana fa innakum la tad'una asamma domin wanda kuke kiran sunan sa dinnan idan kun zo hawa tsauni ko gangara to ba fa kurma bane yana ji ba sai an daga murya an wahala an yi wato daga muryoyi irin haka ba yake ji sannan kuma wanda kuke kira din nan ba a nesa da ku yake ba makusancin ku ne yana kusa da ku domin ba wanda baya nan bane innal ladhi tad'unahu a ƙarshen hadisin sai annabi yake cewa wanda kuke kira din nan sami'un qaribun yana wato mai ji ne kuma makusanci ne aqrabu ila ahadikum ya fi kusanci da ɗayan ku min unqira ilatihi sama da wuyan dabbar da yake kanta a hannu kaga mutum yana kan dabba kaga yana kusa da wuyanta to ubangiji ta'ala ya fi kusanci da bayansa fiye da kusancin da mahayin doki yake da shi da wuyan dokinsa wannan shine hadithin da yanda lafazin yanda yazo a cikin sahihain bukhari da muslim da haka abinda aka shar'anta wa musulmi idan yana halin tafiya shine duk lokacin da ya hawo wani tsauni ko wani tudu ko kuma aka zo wani hawa to kabbara ake so musulmi ya yi wannan shine wato abinda zai an gane ko zai daga murya sai kabbara saboda girmama Allah madaukakin sarki da kuma Allah shine mafi girma da daukaka fiye da wannan tsaunin da yake hawa ko wannan hawan da yake yi haka kuma idan ya gangaro cikin wato gurin gangara an hawo an gaba hawa an gane ko an hawo dutsen Bambila to za a gangare ko to lokacin da ake hawa dutsen Bambila din dan kaga mutun zai ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar didda kana da girma wannan dutse kana da tsawo kana da tudu Allah madaukakin sarki yana sama da kai Allah ya fi ka girma to haka mutun zai sannan an hau can kololuwar dutsen za a gangaro to kuma an zo gangarowa sai kuma mutun ya dinga cewa alhamdulillah wato subhanallah subhanallah shine idan mutun zai gangaro a halin tafiya sai ya dinga cewa subhanallah saboda tsarkake Allah daga kaskanta domin lokacin da mutun ya saukowa kasa yake to ubangiji ta'ala tsarkakakke ne daga barin yin kasa daga barin kaskanta an gane ko da haka mutun zai ce subhanallah idan zai hau tsauni Allahu akbar girmamawa ga Allah idan zai gangaro sai kuma ya dinga cewa subhanallah saboda tsarkake Allah to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke kwaikwayon wannan hadisi a aikace na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to a halin tafiya duk lokacin da suka zo hawa tsauni ko wani hawa to sai kaji duk gaba ɗayan su sun barke da kabbara kuma da murya madaukakiya an gane ko har ma ya zamto suna matukar shan wahala suna wahal da kawunan su wajen daga muryar da suke a kabbara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da su zuwa ga hanya mafi sauki da kuma sassauci gare su ba sai sun daga murya irin dagawar da za su wahalshe da kawunan su ba to shine sai annabi ya ce irba'u ay irfaqu ala anfusikum kenan ma'ana ku tausasa wa kawunan ku la tarfa'uhu ba sai kun daga muryar ku irin haka ba Allahu ta'ala yasma'ukum Allah ta'ala yana jin ku laysa ghaiban ba wanda baya nan bane bal ha huwa hadir Allah yana halarci an gane ku fa innakum la tad'una asamma wanda kuke kira ba kurma bane wala ghaiban a wani lafazin innal ladhi tad'unahu wanda kuke kira sami'un qaribun meji ne kuma makusanci ne a qarabu ila ahadikum yafi kusanci da ɗaya da wato yafi kusanci da ɗaya daga cikin ku min unqira'i da ce sama da kusancin ɗayan naku daga ainihin wato wuyan abin hawansa an gane ku to kaga anan mun fahimci annallaha yasma'u Allah madaukakin sarki yana ji wala ghaiban ba kuma wanda baya nan bane lalle mun fahimci cewa Allah madaukakin sarki hadir الله حاضر ليس بغائب wanda kuke kira sami'un qaribun a cikin wannan hadisi akwai isbatu al-ma'iyya lillah daga cikin abinda zamu fitar na sifofin Allah a wannan hadisi akwai sifar ma'iyya wato ma'iyya shine Allah yana tare da ku ita kuma ma'iyya din nan akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa to dukkanin su dai suna nuna musahaba Allah yana tare da ku to anan ba sai wasu suke fassara ai wayancin da suka ce Allah kamar jahamiya da suka ce Allah madaukakin sarki yana cakuɗa da halittinsa to irin wannan ma'iyya suke daukowa inna allaha ma'ana sai su ce kaji ba Allah yana tare da ku ma'ana da zatin Allah shi ma ya zo ya shige ya cakuɗe cikin halittinsa wani ya zo billah an gane ko yanzu ai zaka ga an ce wata yana tare da mu a cikin watan muke ko watan ne yazo ya shiga cikin jikin mu saboda duk inda kaje kana tare da shi sai kace alqamaru ma'i wata yana tare da ni kana nufin ya shige jikinka kai ko kuma kai kaje ka shige cikin wata ko kuma kaje mutum yace yana tare da iyalinsa yana tare da matarsa yana nufin cewa matar ta shige cikin jikinsa ya zama ita ta zama shi ina fata an gane ko kuma mutum yace kaya na yana tare da ni kuma ka duba sai ga kayan akan sa yake amma gashi ya doro kaya aka amma yana cewa kaya na yana tare da ni ina fata an gane to sai suka ce wannan ma'iyya din a cikin wannan hadisi akwai tabbatar da sifar ma'iyya wa hadhihi al-ma'iyya khassa kuma wannan ma'iyya ce khassa saboda ce aqrabu ila ahadikum kaga wannan yana nuna Allah yana tare da mu da kulawarsa da agajinsa da tsaransa gare mu ba wai ana nufin Allah yana tare da mu da gangan jikinsa ko da zatinsa tare da mu ba wannan babu wani cikin magabata da ya dauki wannan gurbatacciyar ma'ana ya jingidawa Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ta'ala yana tare da mu da gudunmawarsa da agajinsa da tanyansa da ainihin wato gudunmawarsa ta fata an gane wannan kaga mun fahimci daga cikin ainihin wato abinda wannan hadisi yake kunshe da shi akwai sifar ainihin wato ma'iyya to banda sifar ma'iyya kuma akwai wasu sifofin guda kamar biyu haka ko banda sifar ma'iyya akwai isbatu as-sam'u lillah tabbatar da ji ga Allah Allah madaukakin sarki yana ji wa anna Allah hadir kuma Allah madaukakin sarki yana tare da mu kaga ma'iyya sannan Allah madaukakin sarki sami'un yana ji kaga an tabbatar wa Allah sifar ji an gane ko an tabbatar wa Allah sifar ji sannan da wace sifa kuma na'am al-qurbu ko al-qurbu tunda an ce la tad'una asamma kaga Allah yana ji kenan Allah yana ji wanda kuke kiransa yana ji ba kurma bane yana nan ba wanda baya nan bane ina fata an gane to kaga duk waɗannan sufofi ne waɗanda in ka tashi ka fassara su yanda suka dace da zatin Allah subhanahu wataala dan ka jin Allah ba irin na ababan halitta bane haka ma'iyya din sa haka dukkan wata sifa da ta shafi Allah madaukakin sarki ba sifa bace irin sifar ababan halitta ballanta naka shiga cikin rudun kokolwa ka kasar ka rikirkice ka dinga ganin baraka korewa Allah abinda ya tabbatar wa kansa dan ka tsarkake shi in kana so ka tsarkake shi sai ka tsarkake shi da abinda ya tsarkake kansa da shi ka tsarkake shi da abinda manzansa ya tsarkake shi da shi ina fata an gane وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك أولا اللفظ هكا يزنكو فإنك إلا تراه فإنه يراك وأنا حديث شيما متى ننسى ya inganta domin yazo cikin Bukhari kuma yazo cikin Muslim sai dai wannan isnadin shi ma da Ibn Abi Zamanin ya kawo anan isnadi ne wanda yake yana da rauni saboda cikin isnadin akwai ina ganin wajen mutum biyu akwai Ishaq ibn Ibrahim at-Tujibi fihi dha'fun Ishaq ibn Ibrahim at-Tujibi wannan yana akwai rauni ta tare da shi haka kuma a cikin sa akwai Muhammad ibn Wadah al-Yashkuri shi kuma saduqun sai dai kathirul khata saduqun kathirul khata wayannan mutane guda biyu su ne suka sa wannan isladin da muka karanta ya zamto ya samu rauni saboda akwai Ishaq ibn Ibrahim at-Tujibi da kuma Muhammad ibn Wadah al-Yashkuri wannan duk suna da ainihin wato rauni sai dai kamar yanda muka faɗa hadisin yazo cikin Bukhari yazo cikin Muslim ta hanyar Isma'il ibn Ibrahim daga Abi Hayyan at-Taymi a cikin hadisi mai tsawo hadisin Jibril wanda muna karanta shi a Imam an-Nawawi ya kawo shi cikin Arba'un an-Nawawiyya hadisi mai lamba ta biyu ko bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan dogon hadisin da muke karantawa an gane ko Imam Muslim ya kawo hadisin da tsawon sa hadisin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu amma Imam Al-Bukhari ya kawo hadisin ne a takaice ta hanyar kuma shi kuma ta hadisin Abi Huraira amma duk dai a cikin hadisin shine Jibril alaihi salam ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da musulunci Annabi ya bayyana masa rukunan musulunci guda biyar yace musulunci shine ka shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma Annabi Muhammad manzon Allah ne daya kenan ka tsaye da sallah na biyu ka bada zakka uku ka yi azumin watan Ramadan hudu ka kuma yi aikin haji wannan shine na biyar sannan yayi masa tambaya akan imani shi ma anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa rukunan imani guda shida yace kai imani da Allah da mala'ikunsa da litafansa da manzanninsa da ranar lahira ka kuma yi imani da kaddara khairihi wa sharri sannan ya sake masa tambaya ta uku game da ihsani yace ihsani shine ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa an gane ko wannan martabatul mushahada ke kana bauta wa Allah wato kai mataki ka wuce matakin musulunci ka wuce matakin imani sannan ka kai mataki na uku matakin ihsani shi kuma a ihsanin sai zanto kana kan martaba ta kololuwa a ihsanin domin ihsanin bangare biyu ne da shi bangaren na farko shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan matakin bai kai yanda zaka iya bauta Allah kamar kana ganin sa ba to ka bauta wa Allah kamar shi yana ganin ka wannan shine matakan shi ihsani suka ce bangare wato daraja biyu ce da shi daraja farko shine darajar mushahada kana bautawa Allah kamar kana ganin sa to idan baka kai wannan matakin ba to sai ka bautawa Allah kamar wato ka dinga jin shi Allah ta'ala yana ganin ka to wannan shine mataki na ainihin wato al-hisan yana daga cikin tambayar da ainihin wato mala'ika jibril yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ku sani ihsani yana da martaba guda biyu wato martaba ta farko ka bautawa Allah ka annaka tarahu yani ta'budullah ala mushahada wato ka bautawa Allah ala mushahadati turaqibullah ka dinga muraqabar Allah madaukakin sarki mataki na biyu in lam takun tarahu idan ba za ka iya yin ibada kamar kana ganin sa ba to ta'budullah ka bautawa Allah wato idan ba za ka iya bautawa Allah kamar kana ganin sa ba to bautawa Allah wato ala annahu yaraka akan shi yana ganin ka an gane ko da haka hadithin anan da wannan isnadin wato ba a isba isnadin wato banda isnadin da yazo cikin Bukhari da Muslim kala cewa an ta'budallaha ka annaka tarahu wannan shine martaba farko fa innaka illa tarahu a wannan amma a wacce ruwaya kaga fa illam takun tarahu fa innahu yaraka la fata an gani kenan matakin farko shine daraja mafi daukaka idan kai rauni daga matakin farko to sai ka dawo mataki na biyu a ihsanin dama duk wanda yazo wannan martaba kaga an wuce maganar musulunci an wuce maganar imani yanzu ya hawo kuma wani mataki na uku shine matakin ihsani shi ma matakin ihsanin shine mataki na farko shine martaba mafi daraja mafi kololuwa shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan kuma baka kai wannan matakin ba to sai ka dawo daraja ta biyu shine ka bautawa Allah wato akan shi Allah madaukakin sarki yana ganin ka to kaga imam ibnu abi zamanin Allah ya ji kansa da rahama ya kafa hujja da wannan hadisin ala ithbati ru'yatillahi li'ibadi dan ya tabbatar da wata sifa ta Allah shine sifar ganin Allah ga bayinsa Allah madaukakin sarki yana ganin bayinsa domin cewa ya an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga fihi ithbatu ru'yatillahi li'ibadi an gane dan ba a yin hakan wani muka karanta muka wuce wani sai ya rasa to saboda ko da yaushe malami ya kawo babi to duk abin da zai kawo karkashin babin yana da alaka da babin to wata mas'ala kuma za ka ga in aka karanta ta to sai ga sai an dan fadada bayani sannan muhallin shahid din yake fitowa da haka a cikin wannan hadisin akwai isbatu su'ura isbatu ru'yatillahi li'ibadi an gane ko shine ainihin wato muhallin shahid a cikin wannan hadisin hadithi na 23 shi ma dai da isnadin hadithin da ya gabata shi yasa tunda isnadin ɗaya ne kawai sai ya dauko ma daga ibnu abi shayba amma shi ma hadithin za a koma zaka in farkon isnadin dai shine wa haddathani ishaqu an ahmad an ibnu waddah sai kuma an ibnu abi shayba an fahimta ko an ibnu abi shayba qala haddathana abu usama kenan hadithin tun daga farkon isnadin hadithin da ya gabata har zuwa kan ibn abi shayba duk isnadin ɗaya ne to daga kan ibn abi shayba din ne to kuma sai aka samu canjin hanya ibn abi shayba ce haddathana abu usama wa muhammadu ibn bishr qala haddathana ubaydullah an nafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها كأن عينه عنبة طافية wannan hadithin shi ma dai akwai rauni a cikin wannan isnadin da shi ainihin wato ibnu abi zamanin ya kawo saboda akwai wadawa ishaq ibnu ibrahim at-tujibi da kuma wa da Muhammad ibn Wadda al-Yashkuri ku dinga yin alamomi saboda wannan za ka ga wani lokaci shine yana daga cikin riba kafa da zaka dinga samu cikin karatun an gane ko shi sa ku zama da alƙaluban ku a kusa dan gefen abin nan kadan dinga wata fa'ida da Allah faɗe ta ko waɗannan mutane guda biyu sune suka sa isnadin ya zama ba shi da inganci kamar wanda ya gabace shi an gane ko sai dai matanin hadisin shi ma ya tabbata hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi haka Imam Muslim a cikin sahihin littafin shi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ta hanyar Musa ibn Isma'il an Juwayriya daga Ubaydillah daga Nafi' daga Ibn Umar Imam Muslim shi kuma ya fitar da shi ta hanyar Ibn Abi Shayba haka shi ma bi nahwihi da makamancin irin wancan isnadin na Imam al-Bukhari wal hadithu thabit daga hadisin dai ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah lalle Allah madaukakin sarki ma'ana Allah madaukakin Annabi sallallahu alaihi wasallam zakara al-masiha ya ambaci ainihin wato al-masih dujal bayda zaharanayin nas Annabi yana cikin mutane sai wata rana yayi musu bayani dogon bayani game da dujal faqala sai yake ce musu inna Allah laysa bi'awara ku sani Allah madaukakin sarki laysa bi'awara ba mai ido daya bane wa innal masiha ad-dajjal lalle dujal a'waru al-ayn al-yumna wato ido daya ne da shi wato ba shi da wato ba shi da idan dama a'waru wato a'war ne idan nasa na dama a'war ne idan sa daya ne kawai dayan baya gani ka anna aynahu kai ka ce idan sa aina batul tafiya kamar inibi ne wanda aka matso kallon sa yayi waje kamar inibi ne da aka matso shi haka ina fata an gane ma'ana idan ya fito waje kenan haka to kaga anan inna Allah laysa bi'awara Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba a'war bane ba ido daya ne da shi ba wa innal masih ad-dajjal a'waru al-ayn al-yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiya wal hadith fihi ithbat al-aynayn lillah ta'ala a cikin wannan hadisin akwai tabbatar da idanu guda biyu ga Allah ta'ala madaukakin sarki ko istadalla bi ahli sunnah wal jamaa ala ithbat al-aynayn lillah ahli sunnah wal jamaa suna yin hujja da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari Imam Muslim duk sun fitar da shi akan tabbatar da idanu guda biyu ga Allah madaukakin sarki ido irin na wanda ya dace da Allah madaukakin sarki wa anna lillahi aynayn salimatayn kuma sannan idanun Allah madaukakin sarki lafiyayyu ne ad-dajjal lahu aynun wahida shi kuma dujal saboda abin da yasa ake bambance maka wannan dujal zai zo ne da da'awar allantaka farko zai zo a matsayin wani salihin bawa ko zai zo a matsayin wani shehi daga nan sai ya rikide ya zama annabi daga nan kuma sai ya rikide ya ce shi Allah ne ina fata an gane to shine ake so a bambance wa mutanen da za su zo karshen zamani cewa ga sifofin Allah kuma wannan karatun da ake duk su za su zai taimaka dan kasancewa ga alqur'ani ga hadisai duk ga irin sifofin da aka ce ga yanda Allah yake daka idan wani shukumin yazo da wata shiga ko da wata aqida yace shi Allah ne ga sufofin sa ba irin wanda kaji sa alqur'ani da hadisi ba ka san ƙarya ne shedani ne kawai to shi yasa dujal tunda zai yi da awar allantaka shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maka fashin baki game da sufofin sa dan ka san akwai bambanci tsakanin sa da sufofin Allah an gane ko shi idanun sa wato guda ɗaya ne salima guda ɗaya shine mai lafiya wal ukhra awra dan kuma awrahu ne baya gani da shi wajaa aidan fil hadith hatta la ayn al ukhra fiha khalal yazo a wani hadisin cewa har shi kansa ɗaya idan nasa yana da matsala lakinna ha fi zahir laysa natia sai dai a zahiri za ga shi bai ballako ba irin ɗayan kamar yanda abun nan wa thaniya laysa natia walakinna aidan fiha khalal shi ma dai akwai ainihin matsala a ɗaya idan والحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية فقوله ليس بأعور استدل به أهل السنة على أن لله عينين لأن الأعور هو الذي له عين واحد والله ليس بأعور فله عينان Allah madaukakin sarki yana da idanu guda biyu ba ido ɗaya ne da shi ba dan haka dujal in yazo da wannan sifar nan da nan musulmi mabiya Annabi sallallahu alaihi wasallam suke fahimta cewa wannan dujal din nan ne da Annabi yake bayanin sa an gane ko والدجال شي wannan dujal din kalimatu dajjal sigatu fa'al siga ce ta fa'al wa huwa kathiru dajjal shi yasa ake kiransa ad-dajjal saboda wa huwa kathiru dajjal wad-dajjal huwa al-kadhib tataccen makaryaci ne saboda yawan ƙaryarsa shi yasa aka sa masa ad-dajjal saboda yawan rikirkita mutane da ruda musu kwakwalwa shi yasa shi yasa wa hada wasfun lil kahana wa sara shi yasa irin wannan daga sufa ce ta bokaye da ƴan tsubbu da ƴan wato masihirta kulluhum dajjajila duk waɗannan makaryata ne ana kiran su wato hadisin irin sufa ta dujjal an gane ko to shi wannan dujjal din annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi bayanin sa sosai cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai dujjal zai zo a ƙarshen zamani kuma mutum ne daga cikin ƴan adam zai fito da farko a matsayin shi mutumin kirki ne sannan zai tashi daga wannan matakin zai koma yayin da'awar shi annabi daga nan kuma zai sake tashi daga wannan matakin ya kuma sake koma yayin da'awar shi rububiyya an gane ko to duk zai fito zai rikida da irin waɗannan abubuwan sannan Allah madaukakin sarki cikin jarabawa da Allah ta'ala yayi masa da kuma jarabawa da akai wa bayi an jarabci Allah ta'ala ya bashi al-khawarik abubuwan da suka shallake tunani ko suka keta al'ada Allah madaukakin sarki ya bashi wannan khawarik ne ibtila'an wa imtihanan saboda jarabawa daga cikin khawarikul ada da dujjal yake da su wato yana tafiya da wani abu za ka ganshi mai kama da aljanna da wani abu mai surar wuta kamar yanda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim surar aljannar da surar wuta alladhi yarahu ala suratil janna hiya nar wanda mutane suke gani kamar surar aljanna to ita ce wutar sannan walladhi yarahu an-nasun nara wannan bangaren kuma abinda ya kawata mutane suke ganin sa wuta hiya aljanna shine aljanna faljannatu khadiratun tajri wan naru sawda'a tadkhul za ka ga aljanna koriya shar idanun ruwa suna gudana a cikin ta ga wuta bakakirin tana hayaki wanda duk ya saba masa ya za'ahu fil ladhi yarahu an-nasu an-nara sai ya jefa shi inda mutane suke ganin wuta ce wahiya aljanna kuma duk wanda ya saba masa inda ya jefa shin kasha aljanna ce والذي يعطيه والذي يطيعه wanda ya masa biyayya kuma ya za'ahu fil ladhi yarahu an-nasu al-janna zai sa shi inda mutane suke ganin aljanna ce wa hiya an-nar nan ko wuta ce an gane ko sannan za a bashi dama ya yi gwajin dafi da wani mutum daya ya nuna cewa a ce to Allah yana kashi yana rayawa ya ce shi ma yana haka da haka nan take zai kama wani mutum guda daya ya tsaga shi gida biyu nan bangaren ya fadi nan bangaren ya fadi mutane sun ga mutum ya mutu sannan sai ya ce tashi sai mutum ya sake hadewa sai ya tashi amma da za a sake cewa sake yanka na biyu ba zai iya ba guda daya ne da ba na sample amma wannan guda ɗayan ba zai iya sake yin wani ba kuma amma da hakan dai zai tafi da hankula da tunanin wasu cewa shi Allah ne tun da gashi a gabansu ya kashe kuma ya raya ina fata an gane kaga wannan ba karamar fitina bace ba karamar jarabawa bace sannan a wannan lokacin aka ce zai zagaye duniya kawai inda ba zai shiga ba mun karanta wannan al-imanu bil yawmil akhir ba zai shiga aljanna ba zai shiga makka ba da madina amma zai zagaye duniya a kwana 40 amma kwanansa na farko a duniya tsawon kwanan shekara guda ne kuma gashi rana tana fitowa amma ba za ta fadi ba sai bayan shekara guda rana ta fito ana ta jiran ta fadi za a ga wannan rana ta ki faduwa ba za ta fadi ba sai bayan shekara guda sannan ranarsa ta biyu kuma shi kuma tsayinta wata guda idan rana ta fito to ba za ta fadi ba ranar har sai ainihin wato yaushe sai wata guda ya cika ranarsa ta uku kuma shi ne kuma kamar sati take idan rana ta fito a wannan lokacin to ba za ta fadi ba har sai sati guda mako guda kenan to ragowar ranakun kuma su ne kamar sauran ranakunmu da muka saba rayuwa da su haka ba za a yi ta ba har ma aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu in mutum ya tashi sallah ɗaya kawai za a yi a wannan ranar wadda take daidai da shekara annabi ya ce ina sai dai kawai ku dinga kintatawa duk awa 24 za ku yi salloli biyar ga rana ta ki faduwa ta hudu amma ta ki faduwa da haka duk bayan kuna kun lissafa tsakanin asuba zuwa azhar awa kaza ne tsakanin azhar zuwa al'asr awa kaza ne al'asr zuwa magriba awa kaza ne magriba zuwa isha awa kaza ne daga isha zuwa asuba awa kaza ne za ku sai ku ci amfani da wannan lokaci da aka salloli biyar din nan za a ci gaba da yin su cikin ainihin wato salloli biyar a awa 20 awa 24 za a yi salloli biyar haka har cikin wannan shekara guda din ina fata an gane to wannan kadan kenan daga wannan fitinan nan bawa wanda Allah ta'ala zai aiko shi ya fitini duniya ainihin wato wanda alama ce cikin alamomin tashin alkiyama har ce lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muke kotunci ban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk